محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتبال سنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا كام يوشاؤكم وترجيب أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من وليد الذي بلغ 30 ترى وما بيو بوثن شاذي من أبي المسجد المشاعر الضطي وأن مثلاتي مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء قبل تفسير القرآن من جرمان ماكو دا مكي جباته تفسير مينا غدانا أتكن سورة الأعلى سورة تتمالن دا بقي أتكن سورة القرآن من جرمى زام تاشد إذن ألا آية تشد. بسم الله مالك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى bayan yayi mana bayani akan umarni da ya bamu akan cewa mu tsarkake sunansa wanda yake madaukaki saboda Allah shine wanda ya halitta kuma ya daidaita ta kuma shine wanda ya kaddara komai sannan kuma ya shiryatar kuma shine wanda ya fitar da abinda ake rayuwa da shi daga baya Allah subhanahu wata'ala ya maida wannan abun ya zama karma ne wanda yake baki sai ya dawo ya fuskanci manzansa sallallahu alaihi wa sallam a inda yake masa bishara Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka da sannu za mu karantar da kai alqur'anin nan fala tansa ba za ka manta shi ba wannan labari Allah subhanahu wata'ala yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bishara a gare shi cewa wannan alqur'anin da Allah ta'ala ya saukar masa shi ko yake saukar masa shi to Allah ta'ala da kansa ya dauki nauyin karantar da shi sannan kuma ba zai mantar da shi ba zai sa shi ya manta ba farko kamar yadda Ibn Abbas radiyallahu anhu ya rawaito al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa cewa lokacin da Allah ta'ala ya fara saukar ma da Annabi sallallahu alaihi wa sallama al-Qur'ani sai manzala sama ya kasance yana sauri da sauri ya ga ya iya alqur'ani ya haddace shi ne sai Allah ta'ala ya fara saukar masa da la tuhaddith bihi lisanaka lita'dala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayana la tuhaddith bihi lisanaka kada ka rika karkarwa da harshenka lita'dala bihi domin ka ga ka gaggauta iya karatun alqur'ani inna alaina jam'ahu lallai tara alqur'ani a wajen mu yake mu ne za mu tattara maka shi wa qur'anahu kuma mu za mu karanta maka shi kuma inna alaina bayanahu sannan kuma mu za mu maka bayani fa idza qara'nahu idan muka karanta maka fattabi qur'anahu to ka bi karatun da muka maka kawai to daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa alƙawarin cewa zai haddata masa alqur'ani to daga annabi sama ba kaman mu bane da sai mun sha wahala wajen tabbatar da hajjarmu sai mun tabi mun tananatawa mun tananatawa annan ta sulma idan Allah ta'ala ya saukar masa da wasu ayoyi ko aka saukar masa da sura to kawai za a karanta masa ne mala'ika jibrilu zai karanta masa idan ya karanta masa wannan to shikenan sai wannan haddar ta zauna a cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fassara ta farko da malamai suka yi ba ta nukuri kuka falatanta kenan za mu karantar da kai alqur'ani falatanta ba za ka manta abinda muka karantar da kai ba wasu kuma malaman suka ce sanukuri uka falatanta za mu karantar da kai alqur'ani falatanta ai falatatukul amala bihi ba za ka bar aiki da shi ba idan muka karantar da kai shi to ba za ka daina aiki da shi ba za ka ta yin aiki da alqur'ani amma fassara ta farko ita ce fassara da tafi daidai ita ce al-imam ibn jarir al-tabari ya gabatar da ita a cikin tafsirin sa yace wa awla al-aqwali ko wa awla al-qawlain bis-sawab al-awwal na farko magana ta farko ita ce tafi cancanta a gabatar da ita cewa Allah ta'ala yana ma annabin sa bishara cewa shi zai karantar da shi al-qur'ani ta hanyar mala'ika jibril alayhi salam idan mala'ika jibril ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to shikenan wannan haddata alqur'ani za ta zauna a cikin zuciyar annabi sallama falatanta ba za ka manta ba akwai malaman tafsirin da suka ce wannan ladin ma ta hanyar ce sanukuriuka falatanta sanukuriuka mu za mu karantar da kai alqur'ani falatanta kar ka manta da abin da nake karanta maka amma mafi yawancin malamai sun mai da martani akan wannan fahimtar cewa asali idan la annahiya ta shiga cikin fi'ili mudari'i to tana sa shi ya zama majzumi fi'ili mudari'i kuma majzumi mu'tallul akhir alamatu jazmihi hasbu harfil illa to amma kuma nan gashi an yi isbatu harfil illa an ce sanuqri'uka fala tansa an tsaida alu wanda wannan alu din harafin illa ne wanda inda lamu la annahiya ce za a ce ne sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai alqur'ani fala tansa kar ka manta amma ga alif nan an tayar to da haka wannan magana tana da rauni sosai to da haka abinda Allah ta'ala yake nufi anan yana ma annabin sa sallallahu alaihi wasallam bishara cewa zai karantar da annabin sa alqur'ani annabin sa kuma ba zai manta alqur'ani ba duk abinda aka karantar da annabin sa ba zai manta ba to amma sai Allah a gaba sai ya ce illa
illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa
illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so ka manta innahu lalle Allah madaukakin sarki ya alamul jahra yana sanar da abinda ake yin sa a bayyane wa ma yakhfa kuma Allah ta'ala yana sanin abinda ake aikatawa ko ake fadi a boye to wannan illa ma sha Allah innahu ya alamul jahra wa ma yakhfa malamai suka ce can Allah ta'ala ya ce ma annabi sa sanuquri uka falatansa za mu karantar da kai alqur'ani fa za ka manta ba to sai aka yi togaciya aka ce illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so ka manta shine can Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a Baqara yake cewa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma nan sakh min ayati babu wani abu da za mu goge aw nunsiha ko kuma mu mantar da kai ya kai manzon Allah na'ti bi khairin minha aw mithliha to za mu zo da abin da yafi alkhairi ko kuma mu zo maka da abin da yake daidai da wannan abin da muka goge da wannan ne malamai suka tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala yana sa shi ya manta wani abu ayar da aka saukar ma da annabi sallallahu alaihi wa sallam idan Allah ta'ala yayi nufin ya goge ta Allah kuma yana da hikimomi a game da goge wani abu ya tabbatar da wani abu daga cikin dalilan da suke sa Allah ta'ala ya goje wani abu shine tarbiyya al'umma. Ana iya saukar da wani hukunci daga baya sai Allah madaukakin sarki idan ya gama tarbiyyantar da mutane sai a janye wannan hukunci. Sannan Allah ta'ala yakan goje wani hukunci domin ya gwada imanin mutane ya za su yi aiki da wannan. Idan aka ga sun yi aiki da shi sai a janye. Da can idan mutum ya yi tunani a zuciyarsa ya ji cewa zai yi zunubi a zuciyar shi bai aikata zunubin ba, to za a rubuta masa zunubi. Sannan idan mutum ya kuskure za a rubuta masa zunubi. Sannan idan ya aikata abu da mantuwa za a rubuta masa zunubi. Haka yake da. Amma sai Allah ta'ala ya saukar da rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, aka goje wancan hukuncin na baya. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kamantar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wata aya. Idan Allah ya yi nufin annabi sama ya manta da wannan ayar sai a mantar da shi ita. Sannan da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mantuwa. Mantuwarsa ko dai ta kasance irin waccan, Allah ne yake da nufin ya mantar da shi wani abu, ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa shi ya manta da wani abu domin a samar da wani hukunci. Kamar yadda annabi sama ya salla raka'a biyu sai ya sallame a ɗaya daga cikin sallolin rana, ko azhar ko la'asar. Riwaya sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu kamar yadda take cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim. Annabi sama yayi mutane raka'a biyu sai ya sallame. Ya koma cikin wani icce ko katako busasshe a cikin masallaci sai ya jingina. Fuskar sa sai aka ga kaman yana hushi. A cikin mutane wasu har sun fita masallaci sun koma suna fira a waje. Kharaja as-sar'anu minan nas. Mutane yan gaggawa sun fita wanda ba su tasbihi, ba su nafila, ba su komai, ana gama sallar farilla sai su fita da sauri. Suka koma da suna fira. Sai suna cewa ya rage sallah. Yanzu raka'a biyu za a rika yin sallah azhar ko la'asar. A cikin mutanen da suka zauna a masallaci ba su fita ba akwai sayyiduna Abu Bakar, akwai sayyiduna Umar radiyallahu anhuma, sahaba an yukallima. Sai suka ji kwarjinin manzo Allah sama su masa magana. Wa fil qawmi rajul fi yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadayhi. Amma a cikin mutanen da suke masallaci ba su fita ba din nan akwai wani mutumin da hannun shi yake da tsawo, ana ce masa mai hannu biyu. Yace an nutifati salatu am nasita ya rasulullah. Ya ma'aikin Allah, an rage sallah ne yanzu raka'a biyu za mu rika yin azhar da la'asar ko ku ka manta ne? Anisu ne yace ma nutifati wa ma nasitu, ba rage ba kuma ban manta ba. Amma kuma daga baya sai ya ce a kama ya kulu zuliyadaini, maganar da zuliyadaini yake faɗi gaskiya ce. Sahabbai suka gaskata zuliyadaini, annabi sama ya shige kawo rakawa'i guda biyu, daga nan ya zauna ya yi sujjada guda biyu, daga nan kuma ya ƙara sallamewa. Shi yasa malaman usul fiqhi da yawa sun tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iya mantuwa. Da kansa ma ya faɗa ya ce innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna, ku sani ni mutum ne kamar ku ababun halitta, dan adam ne ni ba mala'ika ba, sannan ni ba Allah bane. Ansa kama tansaw, ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa. To Allah ta'ala na sa annabi sama ya mantuwa domin me? Domin a tabbatar da wani hukunci ko a kawo hukunci sabo. To haka shi kanshi karatun Al-Qur'ani wani zubin manzo Allah ta sama ya kamanta da wata aya na dan lokaci. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, riwayar Nana Aisha radiyallahu anha tace wata rana da daddare manzo Allah ta sama sami'a rajulan yaqra'u al-Qur'ana fi masjidihi. Annabi sama ya ji wani mutum yana karatu a masallacinsa yana qiyamul layl. Sai annabi sama ya ce laqad azkarani ayatan ko ayati kuntu أسقطتها في سورة كذا وكذا. أو رواية لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها في سورة كذا وكذا. أن سميتي حقيقة وأن صحابنا وياتنا تدني وسآيوين دا دا شن إن ذكرن تواتئن يد سوء أسورة إن ذكرن تواتئن من تابا فأو أن آيوين با أسورة كذا دا كذا. أو رواية أمن تدني سوء to yanzu wannan sahabin na ya tuna mu da wannan malamai suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yin mantuwa, amma mantuwar da ba za ta dade ba Allah ta'ala zai tunatar da shi a babun karatun alqur'ani kenan, ba irin mantuwar mu ba da zamu zo ne shi kenan wani zubin mu ci a nemi aya ga alharmoni da wani zubin duk sai aya kuma ta kufce a kasa tuno ta. Allah ta'ala baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka, amma dan manta wata aya na dan wani lokaci sai Allah kuma ya tunatar da shi ko ta hanyar wani sahabinsa ko makamancin haka, to Allah madaukaki sai yana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka. Tabbas manta karatun alqur'ani, mutum ya hadda alqur'ani ya manta, ba abu bane mai kyau. Shi yasa al-Imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Qur'ani tun a ƙarni na uku ya ruwaito a cikin littafinsa Fadailul Qur'an daga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ya ce inni la amkutu al-qari'a an arahu saminan nasiyan lil Qur'an, ya ce wallahi ina ƙin makarantun Al-Qur'anin da kawai zai zauna ya taƙi ba ya ta cin daɗi, baya muraja'a baya tilawa na tijjan lil-Qur'an har ya manta da Al-Qur'ani. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ibn Umar wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idha qama sahibul qur'ani bil layli wan nahari fa qara'ahu zakarahu wa idha nama anhu nasiyahu. Idan makarancin Al-Qur'ani zai lizumci karanta Al-Qur'ani da daddare ya kuma zama ya lizumci karanta shi da rana da kirahu, to ba zai manta da karatun Al-Qur'ani ba. Shi yasa babu hanyar da za ka bi ka tabbatar da hadda ka fiye da ka riƙa ƙiyamul layl kuma ka riƙa karatun Al-Qur'ani da rana. Da daddare ka yi karatun Al-Qur'ani ka tashi ka yi ƙiyamul layl, sannan da safe da rana kuma ka yi karanta Al-Qur'ani. Ya zama kana da alaƙa da Al-Qur'ani ko da yaushe, to ba za ka manta ba. Amma idan ka zama kana bacci baka muraja'a baka karanta Al-Qur'ani, to sai ka nemi Qur'anin ka karanta. Kamar yadda ya tabbata cikin dai Bukhari da Muslim, annabi sun ce ta'ahadu hadha al-Qur'ana fa innahu ashaddu tafassiyan min al-ibl fi uquliha. Ku riƙe Al-Qur'anin nan kuna tilawarsa ko da yaushe kuna karanta shi. Domin me Al-Qur'ani ya fi saurin ya guje ma mutum fiye da yadda raƙuma suke gujewa daga turaƙunsu idan aka ɗaure su ba a kula da su ba. Raƙumi yana da saurin kufcewa, ba shi ne ake ba da labarin gabiya ta ja shi ba ta tafi da ita da shi har bakin raminta kawai zalalau 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 sai bin shi take yi sai bin ta yake yi. Mun gane? To Qur'ani yawan karanta shi shike sa ya tabbata. Idan ya kasance mutum yana yawan karatun Al-Qur'ani, to shikenan sai ya zama karatun Al-Qur'anin nasa ya tabbata. Malamai da yawa sun tafi akan cewa kai hadda ka bata tazibi yana ɗaya daga cikin akbarul kaba'ir, yana cikin manya-manyan zunubai. Mutum ya haddace Al-Qur'ani ya manta haka nan kawai ya daina karatunsa. Shi yasa magabata suka ce haramun ne musulmi ya kwana 40 bai karanta Al-Qur'ani ba. Kwana 40 ka zama baka buɗe Al-Qur'ani ka karanta ba, to ka saba ma Allah babban zunubi. Ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Al-Qur'ani cikin waɗanda an yi sabani kan ɗalibin Ibn Abbas ne ko ba ɗalibinsa ba ne, wasu malamai sun tabbatar da cewa ɗalibinsa ne. wasu kuma sun ce a'a bai yi karatu a wajensa ba sai dai ya karatu a wajen almajirinsa. الضحاك بن مزاحم الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى تابعين إما ثم يمن ينتابعي يا رب شكرا تتريد بي ما لمين إذا أكي بقى مثالا سأوجا ما كان تشريك كان تدعي عراك راتن القرآن أقول يا راتن كدبو دزاكية كذا غياوة سيعو جاكية كذن سيكي بي يتبت دقوانا كراتن ما لدي دبو a makarantarsa kuma kowa sai ya sai ya makowa karatu sai ya ji karatun kowa da jaki yake zagayawa ya tabbatar da waye ke karatu waye baya karatu a mutum dubu uku ya zagaya yana yana bin su yana guwa ke karatu waye baya karatu shi yasa suke ce mishi faqihul maktabi ko suke mishi faqihul kuttab shine masanin yadda ake karantar da yara ƙanana a makaranta irin makaranta allo da ake tura yara su karanta alqur'ani yara dubu uku a makarantar shi da jaki yake zagayawa to shine yake fadi a cikin wata maganar sa kamar yadda al-imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ya ruwaito a cikin fadail alqur'an nasa haka al-imam Ibn Kathir ya ruwaito a cikin fadail alqur'an nasa yake cewa ma min ahadin yata'allamu alqur'ana ثم ينساه إلا لذنب يحدثه فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب يتدون خجي حد القرآن يا بتا تزدي باتا يقوي قرآن ننفنكم أتي أني لنشيكا وتسورة باتا yace to tabbas wani zunubi ya ma Allah wani zunubi ya ma Allah yace ai Allah ta'ala yana cewa ma wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musibar da zaku ga ta same ku to abinda hannunku ya aikata ne abinda kuka aikata ne sai yace wa inna nisyana alqur'ani min a'zami almasa'ib man takaratin alqur'ani yana daga cikin manyan musibai ranar da ka haddace wata suwa ran nan kawai sai ka ji zaka karanta ta kawai ka ji ba ta to kuka ya kamata ka fara yi wallahi ka haddace wata sura kawai sai ka zo zaka fara yin ta kawai sai ka ji ba ta din kamar an dauke wuta to sai ka fara kuka tun daga nan tabbas ka saba ma Allah ne sai Allah ya kwaci Qur'anin sa sannan al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi yana cewa kuntu utitu fahma al-Qur'ana كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته مني دا سن الله يبان فهمت القرآن دا هدى تيشي أما رانا دا نجي فادا نكرقو كتن دا أكي ربا واع فادا تركيتي بادا واع سلبته مني شاك قاسي مغن من قرآن نظم بغ با هدى با فهمت وخاجة شيني ونا to shi yasa malamai da yawa suka tafi akan cewa mutum ya hadda ya bata tazibi ya zinubi akwai hadisai da aka ruwaito su ashabu sunan kamar al-imam Abu Dawud ya ruwaito su da wasu malamai amma dai malamai duk sun tafi akan cewa wannan hadisan ba su injanta ba kamar hadisin da ke cewa man qara man hafiza al-qur'ana thumma nasiyahu hushira yawm al-qiyamati adzana duk mutumin da ya haddace alqur'ani daga baya ya bashi ya zibe to rana agoba alkiyama zai tashi a matsayin kuturu wannan hadisin bai inganta ba amma wadancan aqwal din na wadannan sahabban da tabi'ai suna tabbatar da cewa hadda alqur'ani mutum yayi saban ayyaya batta ta zibe saban Allah al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi ya fassara a game da wadannan maganganun yace tabbas mutum ya hadda alqur'ani ya batta tazibi nau'i ne daga cikin manya-manyan zunubai saboda dalili kamar haka dalili na farko kufranu ni'mati Allah ya zabe ka ya baka alqur'ani daga baya kuma kawai sai ka shiga tantele ka ba alqur'anin ya tafi to ka kafirce mu ni'ma Allah Allah ta'ala ce thumma awrasna alkitaba alladhina tasayna min ibadina ka duwa fa yadda yace thumma awrasna alkitaba alladhina tasayna min ibadina ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب كنا Allah ta'ala yake sai muka gadar da alqur'anin nan ga wasu bayin mu da muka zabe su faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah. Allah yace waɗanda yake ba hajji alqur'ani sun kafi gida uku. Faminhum zalimun li nafsihi, akwai wanda aka ba shi hajja ya ga hajji alqur'anin yana tsara dokokin amma kuma fasiki, yana saban Allah, yana wani saban. Wa minhum muqtasidun, akwai wanda shi kuma yana saba ma Allah kuma yana tuba amma kananan zunubai yake aikatawa, shine muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah, akwai kuma wanda Allah ya tsare shi baya saban Allah, ga hajji alqur'anin kuma qur'anin ya tsaye a kansa, yana aiwatar da abinda alqur'anin yace amran wa nahyan ityanan wa tarkan, abinda qur'anin yace ayi shi yake yi, abinda yace a bari shi yake bari. To Allah ya baka wannan ni'imar daga baya kuma kawai sai ka bar ta tazili. Kaga ya cancanta a kira man tahadda alqur'ani a matsayin me? A matsayin saban Allah. Akwai malaman da suka tafi akan cewa makaruhi ne mutum ya hadda alqur'ani ya bar ta tazili, makaruhi ne, wato abin kin ne. Amma dai magana farko ita ce daidai. To da ka baya halatta mutum ya hadda alqur'ani ba ta tazibi, ka rika alqur'ani ta tamamau, in kai haddin kai qur'ani in ka haddata alqur'ani ko ka haddata wani yanki daga cikin sa, to ka tsaya kullun ka rika bibiyar sa, ka rika tuntubar alqur'anin ka ji ya yake ya haddaka take. Kuma wannan ita ce hanyar da mutum zai tabbatar da alqur'ani a tare da shi, kullun karanta shi da yawa. Ba wata addu'a da wani zai zo ya baka, akwai wanda ake ba su lakani a ce a ba su wannan aya wasu sanu ko yuka falatanta, ha in ba ka kira tun wani ilabu da an tansa mantawa za ka yi, shi kanshi wanda ya baka lakanin ai sai da ya mantansa ne baka lakanin. Yin waɗannan mutanen duk mafi yawancinsa ai babu hajjar, kawai bige-bigensu suke yi. To shi ne nan Allah ta'ala ya tabbatar mana a ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya masa alƙawari shi kan ya haddata masa alƙur'ani kuma shi zai tsare masa alƙur'ani, mu kuma sai aka umarce mu da karanta shi. Yawan karanta shi zai sa mu zama muna haddasa ta tabbata a tare da mu, bibikon sa. Saboda Allah ya ba mu ikon karanta shi, to shine Allah ta'ala yake cewa sai dai abinda Allah ya ga damar ka manta. In manzo sama ya manta wani abu daga cikin alqur'ani, to baya dadewa Allah yake tunatar da shi, ko dai ya tuna da kansa ko kuma ai amfani da wani sahabi sai manzo sama ya yana karatu sai ya tunatar da shi wannan abu da ya manta, kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisin da muka kawo, hadisin na Aisha radiyallahu anha. Hadisi ya tabbata manzo sama ya koyar da mu ladabi. Idan ma har mutum ya hadda ya manta da wani abu, to idan aka tambaye shi wani abu kai ya ce nasitu, sai dai ya ce nasitu. Kai ya ce nasitu na manta, sai dai ya ce nasitu an mantar da ni, domin ya nuna cewa ba sakaci ya yi ba har ya manta da wannan karatun alqur'ani. Amma al-imamu abul abbas al-qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa wannan ladabin wasu malamai suna nufin a zamanin manzo Allah ta sama ne kawai, a lokacin da alqur'ani ke sauka, amma bayan alqur'ani ya sauka to kai da ni za mu iya cewa nasitu, mun manta, domin sakacinmu ne ai ya sa mu muka manta. Duk wanda kaga mafi yawanci ya manta da wani abu na alqur'ani, to sakaci ne ya rashin karanta shi. Mutumin da ke da alƙawari da alƙur'ani, yake da ta'ahudi ya riƙe alƙur'ani kullum tare da shi, yake yana tantancinsa, zai wuya kaga yana manta wasu abubuwa daga ciki. To kaga sakaci ke, to shi yasa kullum mutum ya kasance yana da wuridi na karatun alƙur'ani. Wuridi shine ibadar da ka ɗaura kanka da ita ko da yaushe za ka yi ta a wannan lokacin, ita ce ake ce mata wuridi. So da haka mutum ya zama yana da abin da ya ɗiban ma kansa kullum na karatun alqur'ani. Wani dattijo na taɓa zuwa wajensa, sai yake mun kuka yake cewa bai san matsalar da ta same shi ba, yanzu sai ya sati biyu bai sauke qur'ani ba, sai gaba na ya faɗi. yana kuka da cewa taki bi yake bai sauke Qur'ani ba, yace kwana uku da nake in sauke Qur'ani, taki kwana uku yayi ya dawo daga farko. In wannan ya za a yi wata aya ta kubuce masa ko bai zauna yayi hajja ba, yawan karanta shi din nan da yake sai ya sashi Qur'ani ya masa laushi, duk inda yake son ya kawo aya sai kaga ya kawo ta ba tare da damuwa ba, saboda yawan karanta Al-Qur'ani da yake. Mutum ya ce maka satin shi biyu yana damuwa, yana nuna alhininsa cewa sati biyu yanzu yake yi bai sauke Qur'ani ba. Mun gane? Wanda kwana uku yake yi da, to kai da niya nake yi, wani sai ya shekara bai ma karanta Qur'anin ba, wani ya shekaru bai karanta Al-Qur'ani ba, sai idan an yi rashin sa'a ya samu abin nan a sallah, ila bai samu damar yin sallah ba a cikin jama'a, to shikenan ya tashi zai kuma qul huwallahu zai jawo. Dama mafi yawanci haka za ka yi, za ka yi mamakin wani ka gan shi bai samu sallah ba, liman fa bai gama juyowa ba sai ka ga ya rufu, sai damuwa game da wannan. Liman bai gama dan juyo wannan da yake ba, me liman yake faɗi kafin ya juyo? Astaghfirullah subhanahu allahumma anta assalamu minka assalam tabaraka ya zal jalali wal ikram, daidai lokacin da liman zai juyo sai ya ga wani har yayi ruku wai yana cika sa sallar da bai samu ba. To mu gyara wannan abubuwa. To shine sai Allah ta'ala bayan ya gama annabi ya gama manzo sama wannan bishara, ga wata bishara kuma ta gaba, sai ya ce wa yusibuka وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى سَنَّنْ أَلَّا تَعَالَى يَسِي وَنُيَسِّرُكَ كُمَا دَكَ تِكِنْ الْقَوَرِنْ دَمُكَ مَكَ بُشَارَ دَمِكِ مَكَ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى زَامُ صَوْكَ قَدَّكَي يَزَمَ جَعْبٌ دَزَامُ بَاكَي زَمَ مِي سَوْسِينَ زَامُ صَوْكَ قَامَكَ وَنُيَسِّرُكَ عَيْ وَنُسَكِّلُ زَامُ صَوْكَ قَامَكَ shi kanshi karatun alqur'anin zai zama maka mai sauki. Allah kuma ya faɗa haka, yace walaqad yassanna alqur'ana lidh-dhikri fa hal mudakkir, walaqad yassanna alqur'ana haqiqa mun saukaka alqur'ani lidh-dhikr dan karanta shi da ambatan sa, fa hal mudakkirin shin bayan mutun ya karanta akwai wanda kuma zai zo yana tintintini a game da alqur'ani ya san ma'anonin sa ya rika tadabburin sa bayan ta'aqquli, bayan ya fahimce shi kuma ya tsakin tuntuninsa yana ganin tafsirin alqur'anin a aikace? To kaga tafsiri kenan, tafsirin alqur'ani. Allah sauƙaƙama annabi sama alqur'ani da Allah ta'ala ya sauƙaƙama al'ummar sa, domin shi dama Allah maɗaukakin sarki ya masa alƙawari, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ba mu sokan maka da alqur'anin nan dan ka sha wahala dan ka tabe ba, saboda ka sauki ne ga annabi sama. To haka mu ma masu koya Allah ta'ala ya sauƙaƙe shi, ba littafin da zaka dauka ka haddace shi bidiffatayhi ma baina diffatayhi daga farkon bango har zuwa bango sai alqur'ani, ba wani littafin da yake da wannan matsayin sai alqur'ani. Ka haddace shi harfan bi harfin, kalimatan bi kalima, jumlatan bi jumla, aya bi aya, sura bi sura, fi alqur'ani. Duk wani littafin da ka haddace shi to zaka iya haddace shi, amma ka zo ka faɗi wani abu daga cikin sa, amma ba haka yake ba, kila larabcin ka ka karata. Inda turancin ingilishi aka rubuta littafin zaka iya haddacewa, amma ka zo kana ambaton wani abu daga cikin ka saba ma abinda asalin haruffan da aka rubuta a cikin littafin take, amma banda alqur'ani. Idan an yi amfani da fi'ili ne aiki, kai kuma ka zo ka yi amfani da suna kana karantawa, za a ji bambara kwai. In wata kalma ce wadda haka ake karanta ta amma tana da wata kalmar da ma'anarsu ɗaya, sai ka ɗauko mai ma'ana ɗayan ka zo ka sa ta a wajen, ana ji za a san ba karatu ba Qur'ani kake karantawa. Innama waliyyukum Allahu wa rasuluhu, sai ka ce wal mu'minuna, to ana ji za a gyara sai walladina amanu, ka ga wal mu'minuna walladina amanu, dan da nan za a gano. To ونيسرك اليسرى كلا sannan wani ya tsiru kan yusra za mu sauƙaƙa maka ita kanta shari'ar fahimta alqur'ani da kuma wajen aiwatar da shi dukkanin su ababe ne masu sauƙi shi yasa shari'ar mu ta musulunci shari'a ce mai sauƙi shari'a ce mai sauƙi ka'ida ta fiqhu tana cewa al-haraju marfu' an tauta kunci da wahala a cikin shari'ar musulunci wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تعالى بيسنيا مكو كنشي اتكن اديني با الله توكيك نفي دكو بايا نكم كده تنني كيسا كلو كتنا كنا بو تاما الله كجونا اديا مكو كنشي تو كيني بكو كنشي وانا عبادة كدوبة تلا الامة تلا سكا قباتيني اتكي تلا تنكا فن تلا تركي الشراعة النبي موسى عليه السلام النبي موسى شيكي لشريعة فالشراعة السا إذا موسين يسكي يكسكري نجسة تزبن مسا أجتنسا فالتكا النجسة نندق أجتنسا إتتشي يسا مكارثي هو يسا مقلبة هو يسا مدوثي يتقوك عواء أجتنسا حسي وجن يجيني فالعلامة أركيكي قاقا دي دي جرمان شيوان قاقا دي جرمان تخيككا so daga in mutun ya bari bawali ya zuban masa da yawa a zamanin Annabi Musa alayhi salam ya shiga uku ya shiga uku ya zai karta cikin sa zai fayi kenan amma mun fa ruwa kawai za ka yi amfani da shi sai ka wanki kaga sauki ne wannan sannan akai matsayin da idan baka samu ruwan ba ma sai a ce fata yammamu sa'idan tayyiban kawai kai te mama sai ke mama ka je kai sallah kuma sallah ka tayi kaga tai siri ke ba yurid Allah bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usr Allah yana son ku da sauki baya nufin ku da kunci ba kunci a musuluncin mu sannan ita kanta sallah ba a ce kai tayin ta a rana ba in ka lissafa awai awa nawa kana a cikin awanninka 24 da kake da su ba ka sallah awa daya da wuya mutum yake sallah awa ɗaya a rana sallar asuba in aka yi da za a ce liman ya ja ya kai minti 15 cewa za a yi tsananta minti 15 to a zahar fa da yako ya ce ita kila minti 10 la'asar ko dama an ce taqsirul qira'ati fi al-'asr a taƙaita karatu a la'asar haka magriba taqsirul qira'ati fi al-maghrib التوسط في الإشاء توسط القراءة في الإشاء الإشاء كما أيتك هذا غباكي يباك أو أدي أتن أو أني أشرين دك إذا الله تعالى يباك أسلا سلا فغلا سوانا سوتي يوش وانا حج مسوتين النبي صلى الله عليه وسلم رانا سلا يزو يزونا أكا كفا ما سفجي رانا بعد فتوى دم مجم سيمتين يزو يشي أما يتن الله نايان كاكا فإن يأسي kai na yi aski kafin yanka sai mun sa mai ce je ka kan yanka ba komai wani ya ce na yi yanka kafin yi jifa mun sa mai ce je kai jifa ka ba komai me riwaya ce fa ma su ila yawma idin an shay'in quddima aw ukhira illa qala fa'al wa la haraj duk tambayar da aka mun sa wani ya ce yayi kaza kafin kaza sai mun sa mai ce je ka kai ba komai ba komai malamai suka ce sauƙin da shari'ar musulunci ke da shi talabi ne akwai at-taysir fi asli at-tashri' akwai sauƙi a cikin asalin shari'a da aka tashi za a saukar da shari'a sai aka saukar da ita da sauƙi sannan kuma akwai at-taysir idza wujidat al-mashaqqa sannan akwai sauƙaƙawa kuma idan a cikin wannan din ma aka ji akwai kunci sai a ce an maka sauƙi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa mutaji'an fa in lam tastati fa mumi'a kai salla asali asali kai salla asali in ka kasa yi asali zauna kai a zaune in ka kasa yi a zaune a abin nan a kwance in ba za ka yi a kwance kawai ka yi da ka ma kawai kana nuni da ka shi ke nan sallar ka ta yi sauki abin da yake haramun idan aka shiga matsi sai shari'a ta ce to a wannan lokacin ya halatta kaga wannan al-aslu idza wujidat al-mashaqqa at-taykis idza wujidat al-mashaqqa kina in an samu kunci kuma a cikin shari'a sai shari'a ce ta ƙara buda idza baqa al-amru tata idan al'amari ya kunci sai shari'a ce ta yalwata shi sai ta buda maka hanya sai ta ce ka wuce kunnan da a cikin sannan a da'awarsa aka ce a sauƙaƙa ma mutane annab sama da zai aika sahabban sai ce yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunassiru yace idan kun je kun samu mutane yassiru ku sauƙaƙa musu wa la tu'assiru ka ku matsa musu annab sama yaji sahabansa mu'az ibn jabal radiyallahu anhu kamar yadda muka faɗi a karatun baya yana karanta karatu yana zuwa ya ja karatu mai yawa saboda hadisi ne shi ala ramma ne shi sai ya je masallacin sai ya ja mutane sallar isha'i a dade wasu suna son su je su ci abincin dare wasu suna jin bacci bukatu dai da yawa mu'az ya ci gaba da karatun alqur'ani yaro matashi ya zo kawo karatsa manzo sai ya turidu an takuna fattanan ya mu'az rijiman me kake son ka zama ya kai mu'az daga yau in za ka yi sallah ka karanta sabbihi isma rabbika al'ala ko ka karanta wash-shamsi wa duhaha ka karanta ko ka karanta wal-layli idha yaghsha amma kada ka ja mutane ka rika gwada haddaka akan su ga ruwan sama an ce ga hadari nan liman ga hadari nan kawai sai ka shiga kawai kai ta ira'a kai kawai ka shiga bakara saboda tsabagen fahimta addini irin naka an ce ga hadari nan to kul wallahu kawai sai a karanta a yi sai a sallama mutane kowa ya tafi gida kan ruwa ya dukai saboda sauki ka zo da hutuba shafi uku za ka karanta ta aka ce liman ga hadari nan to mai da ita rabin shafi kawai kawai ka karanta rabin shafi shi kenan mata ya tsara kenan in fassara ta samu shi kenan ba ta samu ba ma shi kenan an yi hutuba ne amma sai a ce liman ga hadari nan kawai shi kenan sai ya ci gaba da kawai ja shafi uku sai ya karanta tun daga farko har ƙarshe kaga babu tasiri a ba sauƙaƙa ma al'umma ba to ana buƙatar sauƙaƙawa manzon Allah sama lokacin da ya aiki Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu da sayyidina Musa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya aika su zuwa Yaman yace yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunassira yassira ku sauƙaƙa ma mutane wa la tu'assira kar ku matsa musu wa bashira wa la tunassira ku riƙa musu bishara kar ku kore su kaku kore su ku faɗa musu abinda za ku jawo su kaku faɗa musu abinda za ku ƙara jefa su dawa ku faɗa musu cewa akwai aljanna amma wannan ko bai hana a ce akwai wuta ba mun gane to shine yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunassira to taysir wa yassiruka lil yusra za mu sauƙaƙa maka abinda yafi sauki al yusra an zo da shi a matsayin mai ci aitar shine namiji ismu tabdili sai aka ce yusra sautin ma na ƙarshe ba a ce wani yassiruka lil yusri ba sai aka ce wani yassiruka lil yusra malamai suka ce sifa ce an goge mausufu wani yassiruka lil yusra ay wani yassiruka lil millati yusra wani yassiruka lil shari'ati yusra za mu sauƙaƙa maka shari'arka ta zama mai sauƙi addininka mai sauƙi ne bu'istu bis-samha bil millati samha a wani hadisi duk da malamai suna da magana kansa cewa an aiko ni da addini mai sauƙi saboda addinin musulunci nan mai sauƙi ne komai nasa za ka ga akwai sauƙi a ciki yanzu kalla har ta mutuwa in an yi waɗanda ba musulmai ba fa musamman kiristoci idan suka ga idan ɗaya ga baban shi ya tsufa to hankalin shi ya gama tashi ba wai saboda rabuwar shi da baban shi ba a'a baban shi zai mutu idan baban shi ya mutu kila dalilin karewa arzikin sa ya zo kenan domin akwatin da zai yi zai so ne ayi na fada a ji to mu kokarin zawadi kai za a samu mutum a tafi da shi a je a rufe shi sai ai sa'a ma wani kawai sai ce ai ya bada farin zawadi yadi nawa zai ishe shi sai yadi 12 ko yadi 15 sai ce to gashi a bada shikenan ko titi ba wanda zai kashi saboda sautin musulunci to komai namu na musulunci cikin sauti ake yin to da ka faqihi na gaskiya shine wanda yake sauƙaƙa ma mutane الإمام النووي رحمة الله عليه يرويته أتشم مقدمة المجموع مقدمة المجموع شرح المحجب يكي رويته وادق الإمام الشافعي الإمام الشافعي يكي شوى إنما الدين الرخصة من فقيه وأما التعسير فيحسنه كل أحد من الناس الدين لقد هي شين الرخصة من فقيه صوتي لقما لم تشوف kazo wajen sa kana ganin ai wuta ma zaka shiga sai kawai saukaka maka ya baka fata wanda zaka zama hankalinka ya kwanta wa amma ta'thiru fa yuhsinuhu kullu ahad min al-nas amma zaka fa kowa zai iya yi saboda zaka fa ba da ilimi yake ba zaka fa wa ma su tari idan kaga mutane na zaka fa to jahilci ke sa su a kauye ai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a kauye an taba samun wani mutumi ya tashi yana da ciwo sai Janaba ta kama shi a kauye tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ciwo a jikinsa kuma sai ya tashi yana da Janaba sai ya je tambayi su malamin kauye kenan aka je aka tambaye shi kawai sai ya ce ai abinda zai yi kawai shi dole ya wanka janaba ya je bawan Allah nan ya ɗibo ruwa ya je wanka yana ya mutu labari ya zo ma manzal sun sun ce qataluhu qatalahumullahu halla ta'alu iz lam ya'lamu innama shifa'u al'i su'al ya ce qataluhu qatalahumullahu sun suka kashe shi Allah ya tsine musu albarka annabi ya tsine musu ya tsine ma wannan malamin kauya halla ta'alu iz lam ya'lamu me yasa ba za ki tambaya ba idan ba su sani ba ai inna ma shifa'u al'i su'al ai maganin jahilci shine kai tambaya a faɗa maka man yas'alu al'ilma ya'lami duk mutumin da ya tambaya game da ilimi zai sani saluni ujib saluni ku tambaye ni ujib sai in ba ku amsa waman yas'al an al-ilmi ya'lami duk mutumin da ya nemi ilimi ya tambaya za a ba shi amsa sai ya san magan sai to zaki so tari jahilci ke kawo shi duk da akwai wadanda kuma za ka ga sun yi karatun amma kuma suna zafafawa zafin da bai cancanta ai zafin ba sannan kuma nan ba yana nuna cewa mutane su zo su maida addinin musulunci ya koma kawai kamar laka ba kawai laba-laba a'a sautin ba a wajen ka yake ba a wajen Allah yake Allah ne ya sauƙaƙa ba kai bane zaka ce a sauƙaƙa shi kenan abin da yake haram wata rana kawai sai ka zo ka ce mutane ba komai ayi saboda kai mai bada sauki ne kai mu yantiri ne a'a inda shari'a ta ce ai kaza to ka faɗi kazan nan shine saukin shari'a mun gane ai ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yace a saukaka amma idan yazo sallar asubahi wa kana qara'u fi sittini ila al-mi'ati sai ya taranta daga aya 60 zuwa 1 kamar suratu maryam kenan annabi sama in ya fara tun daga farko sai kai karshe a sallar asubahi kaga wani masallaci ne aka yi guduwa da shafi biyu shafi ɗaya da rabi gagaran mutane ke wannan shine saukin da ake nufi saukin shari'a ba saukin san zuciya ba duk wanda yake neman a saukaka masa amma na san zuciya saukakawa san zuciya wannan ba musulunci yake nema ba sai dai je nemi wani abu can da to sai Allah ta'ala ya ce
fadakkir in nafa'atil zikra
Allah ta'ala ya ce fadakkir kai wa'azi ka tunatar in nafa'atil zikra in wa'azin zai yi amfani malamai suna da fassarori da suka ma wannan aya wasu suka ce an goge ta aya da ta goge ta fadakkir innama anta mudakkir kai ta wa'azi dama aikinka shi ne wa'azi kai ta tunatarwa aikinka tunatarwa wasu kuma malamai suka ce a'a ma'anarta kenan fa zakkir in nafa'atil zikra ka kayi gargadi a inda kake ganin gargadin zai yi amfani. Idan kana ganin akwai alama za a amsa maka, to kai wa'azi. Idan ko kana ganin babu alama za a amsa maka, to ka kyale waɗannan masu saban su je sa game da Allah. Haka wasu malamai suka fassara, fassara ta biyu kenan. Fassara ta uku suka ce ai kwata-kwata ma ba abin da ake nufi ba kenan. Ai Allah yana cewa fadhakkir in nafati dhikra, suka ce in dinnan kacci. Fadhakkir kai ta wa'azi, kan nafati dhikra, ai wa'azi yayi amfani a baya. So da ka nan gaba ma zai ci gaba da amfani, kai ma ka ci gaba da. Suka ce wannan in din kacci tana amfani da tabbatarwa. Fadhakkir in nafati dhikra, ai fadhakkir kan nafati dhikra, kai wa'azi, wa'azi ya taba yin amfani tabbas. Yi amfani a baya, saboda kuma zai ci gaba da yin amfani. To a cikin waɗannan fassarorin wacce ce tafi? Fassara da tafi ita ce a fassara wannan ayar a matsayin cewa an goge ta. Fadhakkir in nafati dhikra, kai wa'azi idan kana ganin wa'azi zai yi amfani. To an goge ta da cewa kai wa'azi. To daga duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ya san wani abu, wajibi ne wa'azi. Shi yasa Annabi sai ce badigu anni walau ayatan, ku isar da sakona koda da aya ɗaya. In aya ɗaya ka iya, to ka tsaya akan wannan aya ka wuce ta, ka karantar da mutane ita, wanda bai iya ta baka koya masa a matsayin ka na musulmi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Haka Allah ta'ala ce malamai suka ce anna da'awata tariqu man ittaba'a rasulallah, da'awa ita ce hanyar duk mutumin da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da ilimi ba da ka ba, abinda ka sani ka san abu kaza ba kyau, ji kai an faɗi, karanta maka akai a littafi, to karantar da wani wanda kage yana yin wannan abun ka ce masa wannan abun ba shi da kyau, saboda ga dalili kaza, ga hujja kaza, kar ka wuce daga nan. Yanzu idan ka wuce daga nan ka kuma faɗi abinda baka sani ba, to ka shiga wala taqma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan, ka shiga abinda baka da ilimi akai, amma abinda kake da ilimi akan sa ka san ba kyau, to ce ma wani dan uwan ka ya daina yi. Ka san abu kaza mai kyau ne, in an yi shi za a samu lada, to ce ma dan uwan ka shi ma ya. Wannan ita ce ka'ida. Saboda wa'azi yana nan, ba a gane waye wa'azi zai masa amfani a fuska. Akwai waɗanda za ka matsa a zuciyarka ka ce sai sun shirya, to wahala za ka yi ta sha. Allah ma ya faɗa wa manzon Allah sallama hatta ta abin nan la'allaka bahiqun nafsaka alla yakunu mu'mini, manzon Allah sallama yana damuwa da wasu yana son sai sun yi imani, saboda tsammanin sa idan suka yi imani da Allah to addinin Allah zai karfafa, zai yi ƙarfi, ya yaɗu. Sai man sama ya damu da su, shi ne aka saukar da abin da ai a kai. To ba a gane waye wa'azi zai masa amfani a fuska, babu alama a fuska. Wanda baka zata zai yi wa'azi zai masa amfani ba, shi kenan zai ga wa'azi ya mishi amfani. Wanda kuma ka zata zai masa amfani sai wa'azin ya ki mishi amfani. To daga babu alama. Shi yasa ka'ida malamai suka ce duk wanda ya nemi ka karantar da shi to ka karantar da shi addini. Kar ka ce sai wani da wani, kar ka matsa ba kanka ce sai wani zai yi karatu ko sai wani zai shiryu sai wani zai yi musulunci, a ba aikin ka bane. Duk wanda yake buƙatar karantar da shi ka karantar da shi. Mun faɗi wannan batun a suratu Abasa lokacin da muka yi bayani a tafsirin ta. To daga wa'azi aikin duk musulmi ne idan yana da iko. Iko na farko shine ilimi, ya zama yana da ilimi. Ilimin da'awa kuwa ana buƙatar ya zama mutum ya tattara ilmoma guda uku, ya zama yana da albasiratu bima yad'u ilayhi, ya zama yana da albasiratu bi halil mad'uwi, sannan ya zama yana da albasira bi kayfiyati da'wati. Ya zama na farko abinda ake buƙata a wajenka ka zama ka san musulunci, domin idan baka san musulunci ba to ne zaka yi kira zuwa gare shi. Albasiratu bima yad'u ilayhi kenan ka san musulunci, sanin musulunci ka san alqur'ani mai girma, ka san sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan sai albasira bi halin mad'u, sannan ka fahimci wanda kake kiran shi waye shi, yadda zaka kira kirista yana da bambanci da yadda zaka kira wanda ba kirista ba sannan wanda yake cikin musulunci yana da bambanci da yadda ake masa wa'azi da yadda wanda shi ba a cikin musulunci yake ba sannan wanda yake musaffafi mai wayewa kamar dan boko yana da bambanci da wanda yake ba dan boko ba shi dan boko yana buƙatar wasu abubuwa da yake san a riƙa buga masa misalai da su shi ko wanda ba dan boko ba kawai sai ka faɗa masa abu sai shi ko wancan kwakwalwar shi ta riga ta tika da wayau da dabarbaru to kai ma sai kai wayau da dabarbaru sannan za ka iya ganar da shi in ba ka ba sai ka sa gane ba kana son ka shiryatar da shi sai ka batar da shi kaga al-basira bi halin mad'u kenan sannan sai al-basira bi kayfiyati da'wa sannan kuma ya za ka kai kira wani idan ya zo zai kira sai ya jefa mutane dawa kuma ba za a fahimci abin da yake nufi ba ya bata ma mutane lokaci abin da ya kamata ya bayanin sa cikin minti 10 a gane sai awa ɗaya nayi kuma ba za a gane komai ba akwai irin wannan to da ka wa'azi ana buƙatar a riƙa yin sa Allah ya kira shi ce fadakkir ka tunatar kaga wannan yana nuna fadakkir ka tunatar tunatarwa malamai suka ce an ce fadakkir domin kowane mutum yana da fitra kullu mauludin yuladu ala alfitra shi yasa sai aka ce tunatarwa kowa Allah ya halicce shi akwai a zuciyar shi Allah ya sa mishi wani abu mai hana shi da kuma mai ba shi umarni kuma yana da ma'aunin da zai iya gane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane to amma wani zubin wannan ma'aunin sai ya dakushi bai yi aiki ba to shi yasa sai a tunatar shi yasa sai aka ce ma wa'azi tafkiri tafsiri fa zakkir in nafa'at adh-dhikra kai wa'azi idan wa'azin zai yi amfani a kai ta wa'azi ko da yaushe baka san waye wa'azin ka zai amfana ba yan uwan mu a kudu yan uwan mu musulmai a kudu musamman ka bangaren yarbawa sai mutum ya shiga masallaci kawai ya kulla masallaci shi kadai ya samu wani mawdu'i kawai ya ta bayani ya sa lafifika duk mutanen unguwa wanda ya zo wucewa ya ji wanda lafifika ta kai mishi gida a gida ya ji shi ke nan ko da mutane a masallaci ko ba mutane a masallaci sai ya karantar a lokacin da ake da karancin gidajen talabijin yanzu ko kaga akwai gidajen talabijin sai a gayyace ka studio a baka mawdu'i ka yi bayani kuma a sa baka san iyakan mutanen da za su shiryatu ba akwai mutanen da za ka san ta sanadiyar ka suka shiryu baka san iyakar su a matsayin ka na mai wa'azi sai na kuce ya gane ka na nesa kuma ya gane mun gane to da ka Allah ya gane da wannan sai Allah ta'ala ce sai yadakkaru sai yadakkaru man yakhsha da sannu mutumin da ke da khashiya yake da tsoron Allah da yadda ta bu da sannu zai tuna da sannu zai tuna in kana wa'azi yau da gobe to tsoron Allah na shiga cikin zuciyar mutane shi yasa ka ga wanda aka yi ma wa'azi aka mar wa'azi aka mar wa'azi amma ya ji to wannan Allah shi kyau saboda wa'azi na jawo khashiya tsoron Allah al-khashiya shine ka ji tsoron Allah alhali ka san Allah إنما يخشى الله من عباده العلماء ولن تكي جزء غن الله تكي دخشي يكوني ما لمي ولن تكي تن الله تكي جزء غن الله تعالى صدق سي الله تعالى تي سيذكر من يخشى ولن تكي دخشي يكوني جزء غن الله سبحانه وتعالى زي وأذنك شيسا وأزيبايا أمفانا قوة سيمتون ليزما من صغن الله الله خبام صغنك in mutum ya ji tsoron Allah shine yanzu nan sai ka faɗa masa abu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa innal mu'mina nafiyyun walakin idza dhukira zaka Allah ya halicci mu'mini yana da mantuwa shi ta zai ba za a maka wa'azi ba إن المؤمن نسي مؤمنين من توالي ولكن إذا ذكر ذكر sai dai idan aka tuna masa sai tuna ana yi sai ga innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkar wani zubin sai kai ka shiga wani yanayi kawai kaman an sha makance ka da biyayya Allah to ana tuna maka sai kai ka gane sai kaman an yaye maka wata yana ce kaman da wani labule ne aka sa maka yasa ka cikin duhu yanzu kaman an yaye wannan labulan ka ga rana har ce ya bayyana a gare ka haka zuciyar mummuni take shi yasa ba a ce mummuni zai ta kullun tutur zai zama mai bin Allah ba wata rana zaka ganshi ya saba ma Allah shaydan ya dibe shi ya kai shi wani waje to amma abinda zai yi maka kanta shine ya sa maka kanta turke na a rika tunatar da shi ya yadda da waɗanda za su rika tunatar da shi amma idan ya kulle baya sauraron wa'azi baya ji baya jin abinda ake faɗa masa to shikenan sai zama halakacci waye ta jannabuha
waye ta jannabuha al-ashqa
waye ta jannabuha al-ashqa amma wanda ya kutadewa shi zai nisanci wannan wa'azin an ce ya tajannabuha ai an ce fa zakkir inna fa'ati dhikra az-dhikra matati az-dhikra gayinan alifun maqsura to sai aka ce wa tajannabuha al-ashqa wanda yafi kowa tatewa dan wuta zai nisanci wa'azin da ake masa shi yasa dan wuta shine baya yadda da wa'azi baya saurara in waye shi ce ba za ka ji komai ba sai waƙe waƙe da kide-kide irin bala'in da yake faruwa da mu a wannan zamanin waƙoƙi miyagun abubuwa su ne suke cikin wayan mutane shi yasa aksarul mahmulati fawatiq mafi yawancin wayoyin mutane duk ba su kai kaga shine nan Allah ta'ala ya sifanta shi da al-ashqa al-ashqa wanda ya fitabe wanda aka same shi da ash-shaqawa tabbe wanda baya son ya koma asalin gidansa asalin gidan mu shine aljanna amma al-ashqiya uba za su koma as-su'ada sune za su koma masu rabo Allah ka samu a cikin su to shine nan Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yace tabbe shi ba zai zama ya ji wa'azin ba zai nisanci wa'azin kaga sai aka ce wai tajannabuha zai nisanci wa'azin duk inda ya san za a faɗa masa to ba zai ji ba saboda bai yana cin al-ashqiya yana cin tabbun lahira Allah ka raba mu da tabe to ayoyin gaba suna da alaka da wannan sai amma duk da haka za mu tsaya a nan in ya so sai mu tsawaraya ko mu muraji'a daga baya kuma sai mu ci gaba insha Allah ta'ala Allah ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani Allah ya shirye ta da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi